Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Har ma da wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmed Kabara.
Masu sauraro, a yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekarar 2017, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, zamu magana ne akan cikar Najeriya shekaru 57 da samun yanci.
Bai yiwuwa mutumin da zaka koya wa mota ka sashi asit in baya.
Bai yiwuwa.
Na kujera. Mutumin da zaka koya wa tuki dole ne ka sashi a kujerar da. Kujerar gaba.
Akalla ta wadda Bahaushe ke cewa kujerar zaman shaida.
Yawwa, zaman shaida wanda zai ga abin da kake yi. Saboda wata rana zaka buƙace tukaka. Ko dan rashin lafiya, ko dan tsufa.
Sai ya fada.
In ko bai iya ba, to kaga da kai da shi duk kuna cikin haraka.
Zamu tabo mataimakin shugaba Buhari na musamman akan raba dukiyar kasa yadda ya kamata.
Sannan kuma zamu karanto amsoshin da kuka ba mu a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter game da wannan lamari. Sannan kuma dan iya mafa sai da yace wani abu game da yancin Najeriya 57.
To ga amsoshin ku game da yadda kuke kallon maganar cikar Najeriya shekaru 57 da samun yanci.
So sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabiu Sabuwa, yace salam yau da gobe, hakika an samu babban ci gaba shekara 57 da samun yancin kan kasar mu Najeriya. Duba da kalubalen da muka fuskanta a lokacin mulkin mallaka na Turawan Birtaniya, babu ruwan sha, babu makarantu, babu asibitoci, babu titina, koda ma za a same su lokacin ɗan kalilan ne. Yanzu kuwa ba za mu iya kirga iya adadin makarantu da asibitocin da muke da su ba, musamman yankin arewa. Yanzu kuwa birni da kauye babu inda babu titina, wutar nefa da asibitoci. Don haka an samu ci gaba sosai a ra'ayina.
Sai Mudassir Yusuf Ibrahim yace an samu ci gaba ta wasu al'amuran kamar titina, duk da mafiya yawan su sun lalace. Makarantun da babu ƙwararrun malamai da sauransu, amma idan muka kalli bangaren da yafi muhimmanci, gara jiya da yawa da yau, domin a da kusan kowa makaranta ɗaya suke kai ƴaƴansu, yanzu kuma fa da sauransu dai da dama.
Sai Saifullahi Bello Isiyaku yace hakika ko shakka babu, Najeriya ta samu ci gaba sosai zuwa yanzu tun samun ƴancin kai. Sai dai kuma kash, akwai wasu bangarori da ya kamata ƙasa ta Najeriya ta dage wajen abubuwa da dama, misali harkar ilimi da kuma demokradiyya. Tabbas rashin tsayayyen ilimi da demokradiyya sun taka rawar gani wajen wargaza ci gaban Najeriya. Da fatan za mu dage tukuru zuwa shekaru 60 cif mun gyara waɗannan matsalolin. Amin.
Sai Shu'aib Adam Bagwai yace yau da gobe, shekaru 57 da samun yanci daga Turawan mulkin mallaka zuwa bakaken mulkin mallaka, an dan samu canji, amma ko kusa da inda ake bukata ba a kai ba. Al'amura sun lalace saban yadda suke a baya, dokokin kasa sun zama yadda suke. Kai Allah dai mun gode maka.
Sai Jamilu Musa Sabon Layi yace a gaskiya mun samu koma baya, ga kuma rikitar da kasar take fama da ita na yaki da masu tada kayan baya na Boko Haram, ga barayin shanu da masu garkuwa da jama'a, ga cin hanci da ya zama ruwan dare ga shugabanni. Da wannan dalilin nake cewa babu wani ci gaban da kasa ta Najeriya ta samu a shekaru 57 da samun yancin kai.
To sai kuma sakon Mahmud Salihu Kaura na mu da yace ni a wuri na cikar shekaru 57 da samun yancin kan kasar mu Najeriya daga Turawan mulkin mallakar Burtaniya, wani lamari ne na ci gaba ga daukacin 'yan kasar, har ma da masu yi mata fatan alkhairi. muna addu'ar Allah ya bai wa jagororinmu nasarar magance tarin matsalolin da muke fama da su.
To amin. Sai Muhammad Ahmad Usman tangan makere yace to yau da gobe ni dai a gani na da a ce muna da shugabanni kamar waɗanda suka kwato mana yancin masu kishin ƙasa da san talakawa kamar su Sa'am Abubakar Tafawa Balewa, Sa'amadu Bello, Dr. Nnamdi Azikiwe, Cewa Bafemi Awallawu da dai sauransu. Da yanzu muna gogayya da manyan ƙasashen duniya kamar su Jamus, Japan, Amurka da dai sauransu.
Sai Musa Adamurin yace hakika kasar mu ta gado mun samu ci gaba gani yadda turawan mulkin mallaka suka dinga gasawa kakannin mu aya a hannu. Mu dai shekaru 57 da samun yancin kan Najeriya babu abin da zamu ce sai dai godiya ga Allah da ya yi mana baiwar samun yancin kai. Yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi mu ƙara saini lafiya.
Sai Muhammad. Sai Muhammad Danbu Damshani yace yau da gobe yadda nake kallon shi shine a rubuce a takarda mun samu yancin kanmu amma a zahiri kam da sauran rana a gaba a gindinka ba.
To sai babani Bosco Azare yace ni a gani na Najeriya ta samu ci gaba daga wancan lokacin zuwa yanzu saboda akwai kasashen da suka riga mu samu yancin kai amma Najeriya ta yi musu fitin tintin kau a fannoni da dama na ci gaba.
Sai Musa Sale yace hakika kasar mu Najeriya ta fuskanci matsaloli da dama a cikin shekaru 57 da samun yancin kai na fannin tsaro to amma ba nan gizo ke sakar ba. Kasar mu ta samu ci gaba da dama da kuma abubuwa more rayuwa kuma fatan mu kullun shine Allah ya ƙara hada kan kasar mu da ci gaba ta zama uwa ta ci gaba ta zama uwa ɗaya uba ɗaya.
Sai Usman Thomas yace alhamdulillah muna murna Allah ya ba shugabannin mu ikon yi mana adalci amin.
Sai Madallabi Isheni Gizaki yace to babu laifi amma dai ci gaban ya kamata ya wuce nan kudin da aka wawure yafi wanda aka yi aiki da shi yawa.
To sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @sagirsa@bkc yace yau da gobe gaskiya ina kallon Najeriya a matsayin kasar da ta ci gaba sosai musamman ma ta hanyar samun zaman lafiya.
Sai @Ibrahim Tsafetu yace a fannin ilimi da kimiyya da fasaha da kuma lafiya a nan bangaren gaskiya bai kamata a ce wannan matakin muke ba a yanzu.
Sai @Usman Bellake yace a gaskiya yau da gobe da a ce shugabanninmu na yanzu sun dauko irin salon mulkin su Satafawa Balewa da kasar ba ta lalace haka ba.
Sai daga ƙarshe @Salim Muhammad Wan yace mun samu ci gaba kamar hanyoyin sufuri, hanyoyin sada zumunta, makarantu, noma da kiwo, kasuwanci da kuma hanyoyin more rayuwa.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
To ga kuma ta bakin dan iyako akan yancin Najeriya.
Wannan haka yake.
Ganin dan iya sakop sakop yasa nace hala dai yanzu ka tashi daga bacci domin tafiyar ka fa ta yi kama da ta malalaci. Yace a ban yi bacci ba amma fa ina fama da takaici don ka san ranar 1 ga watan Oktoba da muke ciki ne Najeriya ta cika shekaru 57 da samun yanci amma saboda tsantsar tsabar sakaci har yanzu kasar da ƴan kasar na ta faman kundun kundun a kududdufin talauci. Ƴan kasuwa idan siya rufe suna ta faman tafka ha'inci, shugabanni kuma na ta faman wawurar dukiya ta hanyar cin hanci, talakawa kuma ya fito fili su sun faye suna a fagen kulafuci. Shi yasa wasu marasa kishi ke ta raba kawunan ƴan ƙasan ta hanyar tallata bambanci. Nace dan iya gaskiya ne Najeriya ta kawo ƙarfi amma har yanzu fa tana da matukar buƙatar tallafi saboda har ya zuwa wannan lokaci akwai wasu masu wasa wukai rikici kuma wannan wuka ta yi kaifi. Shi yasa lamuran kasar duk suka tattara suka yi zafi daga yau wannan yanki yayi wa wani yanki kazafi sai ka ji gobe ɗaya bangaren na yi wata kuran shi kulli na mugun nufi kuma irin waɗannan ne suka tari yanzu suka zamar wa kasar wani mummunan dafi. Don haka dai tunda shekara 57 da samun yancin kai to dole ne mu bude sabon shafi. Shugabanni da sauran ƴan kasa su yi nazari mai zurfi don samar da kyakkyawar mafitar da kowane bangare zai daina korafi. Dan iya ce to ni dai ina ganin cikar Najeriya shekaru 57 da samun yancin kai wani abu ne na dubawa musamman ma matsalar tsamin tsaro da masu darin darewa ga kuma tabarbarewar ilimi da sauran kayan more rayuwa ko da yake kuma fa duk da haka an samu ci gaba a bangaren sadarwa sannan yanzu ana ta tsare-tsaren bunka
masa manoma da ƴan kasuwa sannan a karan farko demokradiya ta samu zaman da gwamnati ta koma hannun ƴan adawa amma kuma fa duk da haka akwai buƙatar sake sabuwar sanwa musamman ganin yadda Allah ya yi wa Nigerian baiwa dole sai an yi amfani da albarkatun kasar don danna dukkanin damuwa albashi Nigerian ta samu ta shiga cikin jerin kasashen da suka samu ci gaba cikin gaggawa
to haka yake to bayan dan iya Maryam Safina Najeriya fata ce ka kun san a daya ga wata ne sai mu ce muna taya kowa murna da mu kanmu da mutanen duniya duk gaba daya da kasar ma duka
amin Allah ya kara maimaita mu
amin to bayan ga wannan na tattauna da daya daga cikin mashawartan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa na murya Amurka bari mu ji ko da wa muke tare
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
To da muke magana.
Sunana Barista Ismail Ahmad babban hadimin shugaban kasa harkar tallafawa talaka wanda ake kira social investment. Social investment kusan shine tallafin da gwamnatin Muhammadu Buhari da ta Professor Yemi Osinbajo ta bujuro da shi don taimakawa talaka kai tsaye. Akwai abin da muke kira empower. Ta empower nan abin da muka yi ne zamu dauki matasa maza da mata wanda suka kammala makaranta tar gaba da secondary wato su kai degree kenan ko diploma ko NCE mu dauki kusan kimanin mutum 1500 sannan mu sassa daban-daban mafi yawancin su za a tura su makarantu su je su koyar wasu kuma za a tura su fannin lafiya health sector kenan su ma su je su bada nasu gudunmawa ko kuma wanda za a tura su fannin harkar gona da ma'aikatanta
akwai kalubale da yawa a Najeriya ma'aikatan ma da suke kasa ba sa samun albashi kila akan lokaci ko kuma ana ta yajin aiki nan ana yi a can wannan kalubale ne tare da ku fuskance shi da sabon wannan salon
a wannan salon kam an riga an fada tsarika da yawa na farko shine majalisa ta ba mu goyon baya inda duk lokacin da muka je gaban su akan muna buƙatar kuɗi kasafin kuɗi wato budget kenan na farkon shekara na yadda za a yi a fitar kuɗi a samu a ranga biyan wayannan ma'aikata ba su taba kawo mana wani ƙasa a gwiwa ba ba su taba kawo mana cikas akan harkar nan ba dan sun taba suna ba mu kuɗin matsalar da ake samu ta rashin kuɗi wannan matsala ce wanda take fuskanta baki daya saboda an samu matsaloli daban-daban kuma mun zo mun samu gwamnati a cikin wani irin yanayi zaka ce saboda an yi ta almundahana da cin hanci da rashawa gwamnatocin da suka wuce a baya an yi barna da kudaden mutane to yanzu muna tattarawa a hankali kuma kowa ya san cewa kudin bututun mai a duniya ya fadi saboda haka kudin shiga da ake samu a Najeriya shi ma dai yayi kasa ba yadda ake samu a da ba to amma duk da haka muna kokari wanda muka dauka kusan kimanin mutum 2200 a cikin watan Nuwamba zuwa Disamba na watan na shekara ta 2016 zuwa yanzu ba mu taba samun matsala akan biyan su kudin su ba dan kalilan da aka samu matsala na yau da can wanda musikila matsala ce za a samu ko a sunan da mutun ya bamu na account number din sa da kuma sunan da ya registration da shi to amma su ma wannan matsaloli ne wanda ba su da yawa wanda kuma muke kullum muna cikin aiki muga cewa mun warware wannan matsalolin so fidda kudi a bawo mutanen da suke mana aiki ba mu samu wannan matsalolin ba kuma ba cewa dai cewa muna da kuɗin ajewa amma gwamnati tana kokari duk lokacin da muka buƙaci wannan kuɗin a ba mu su don mu samu
to akwai kwanaki dama akwai raɗe-raɗin cewa wasu daga cikin waɗanda aka dauka sababbin ma'aikatan da sauransu ko wanda aka ba mu kila ƴan sana'o'i da za su yi ana samun matsalar cewa kamar an ba su na'urori wasu su suna saidawa kun samu wannan labarin
ito wannan labarin kusan a ce officially bai zo wajen mu ba kuma muna jin wannan raɗe-raɗin muna jira dai a kamala kom a kawo mana korafi a rubuce akan haka din to kuma za mu din dai haka din yazo za mu dau mataki akai amma abu ne da zai wahala gaske saboda dama ai in muka baka wannan na'urar muna cirewa a cikin kudin ka
kamar AirTag ne haka da
AirTag ce haka kamar wanda aka kera ta kusan a Najeriya saboda don mu bunkasa mu ma masana'antar mu da suke wannan abu yawwa to kuma a haka zamu ringa dan cire kuɗin da yake muke baka mutuncin a hankali har a biya kuɗin wannan
na'ura
so muna da wannan
to in ka saida kayawa kanka
na farko kenan na biyu kuma mu ba zai hana mu cire kuɗin mutun da mun riga mun baka
wani kalubale ne babba
babu wani kalubale da zance wani goyon baya da muke bukata a gwamnatance muna samu so babu wani kalubale da zance a matsayina na matashi ina samu sai dai zan ce kusan gaba ɗaya in ka dauka matasa generally suna samun kalubale saboda harkace ta zama kusan abu ne na yadda in ku aka ce abu ne na yadda zaka ga to mutumin da ka fi dadewa da shi kafi yadda da shi dadewa kuma tana tattare da mutumin da yake da tsawon shekaru to wannan yana cutar da matasa da yawa na farko kenan
ne ba su zama zakaran gwajin dafi ba
har yanzu ba amma bari sun gwada kansu ba
bari ayi gani
saboda ana ma tsoron a ba su daman su gwada kansu amma ni kullun ikrarin da nake yi shi ne wannan magana na shagawa duk mutumin da ya muke zaune da shi ko babba ne ko yaro in ce to bai yuwa mutumin da zaka koya wa mota ka sashi a sit in baya
bai yuwa
da kujerar ba mutumin da zaka koya wa tuki dole ne ka sashi a kujerar da kujerar gaba
akalla ta wadda bahaushe ke cewa kujerar zaman shaida
yawa zaman shaida wanda zai ga abin da kake yi saboda wata rana zaka buƙace tuka ka ko dan rashin lafiya ko dan tsufa
sai ya fada
in ko bai iya ba to kaga da kai da shi duk kuna cikin halaka to wannan shine nake so a ringa gani yadda za a ringa tafiyar da matasa mu kullun ikrarin da muke ko a cikin jam'iyyar mu ta APC wanda nake cikin shugaba nake cikin committee amintattu wato board of trustee kenan ko kuma a gwamnatance kullun abin da muke jawo hankalin a magabatan mu wanda suke shugabannin mu shine dole ne a ringa jawo matasa kusa a ringa nuna masa hanyar da ya kamata a ringa toye wannan waina saboda wata rana dole wannan waina su za su toya ta
ana ta kamakame misali kwanan ko dan tsakanin an kama wani babban ko ɗaya daga cikin jagororin ƴan Boko Haram a kudancin ƙasa shin misali a matsayin ka na wanda ya san shari'a shin kuna ga menene kana ga yake ta har dan kwanakin nan zaka ga ɗaya biyu ana kama su a wuraren kudu akwai wani abu da kuke kallon lamarin musamman ku da kuke cikin gwamnati
to ni gaskiya maganar harkar tsaro ba na shiga ciki amma dai na san cewa jami'an tsaro suna iya
kokarin su
su tabbatar akan cewa wannan matsala da muka samu wannan fitina wannan annoba da ta dame mu ta shekara da shekaru an kawo ƙarshen ta saboda haka mutum ko a ina yake ko ba a Najeriya yake ba amma ko ƙasar ya bari in dai da halin da za a kai a kamo shi in dai ya kawo mana fitina in dai mutum ne da zai zo a gurfanar da shi gaban kullu to ya tabbata a kama shi wannan ba
to mun gode sosai barista sai wani lokaci
Allah ya saka da alkhairi
amin Allah ya kai ki gida lafiya
sai kuma wannan tashewa
ai gara ai sai wadda ka gyara kasa gaba daya
wai ne wai wakannan
Sa'id Nagode
to Dr. Sa'id Ahmad Dukawa mai sharhin al'amura ya tattauna da abokin aikin mu Sahabu Imam game da wannan batu
Dr. Sa'id Ahmad Duka, Najeriya ta cika shekaru 57 da samun yancin kai, shugaba Buhari ya jawabi ga al'ummar ƙasa har ma akwai rahotanni na cewa ya kai ziyara Borno inda yake ganawa da sojoji da ke yaƙi da ƴan Boko Haram da sauransu. Shekaru 57 da samun yancin kai ba ƙaramin lokaci ba ne, me za ka ce game da wannan rana?
To, duk da cewar za a iya ƙirga wasu nasarori ɗaya, biyu, uku. Amma idan aka kwatanta su da burin ɗan ƙasa, aka kwatanta kuma da wasu ƙasashe ɓangarorin Najeriya waɗanda suka fara haskaka harsashen ci gaba inda suka yi nisa suka bar Najeriya da za a ga cewar abin al'ajabi da takaici shi ya fi yawa game da kowane fanni na rayuwa. Idan yanzu ka kwatanta India da Najeriya wato ka ga cewar yayin da India ta je wata, Najeriya har yanzu akwai ƙauyukan da ba a iya shiga da mota. Wato kenan nisan da yake tsakanin Najeriya da India kamar ƙasa da sama ne.
Sai da duka kwatancen ko kuma gwadawar ta yi saboda India ta samu ƴancin kai fiye da shekaru 15 ko kafin Najeriya ta samu ƴancin kai?
Kafin Najeriya, amma har zuwa can da Najeriya ta samu ƴancin kai. India tana nan a koma baya, tana nan a cikin rashin ci gaba da matsanancin talauci wanda Najeriya ba ta taɓa ganin irin sa ba, amma ta samu wannan dama. Ko ka kwatanta da Brazil, yadda aka kafa kamfanin sarrafa sama da karafa lokaci ɗaya a Najeriya da Brazil, amma Najeriya ko allura ba a iya cikawa a yayin da mafiya yawan manya-manyan motocin safa da ake kawowa Najeriya ke amfani da su daga Brazil era saboda shi ne sai ka ga nisan yana da tazara aini dan haka ya fice duk cewar za ka ce samun yancin kan shi kan riba ne katin ta yan Najeriya kasa ce zuwa tsawon wannan lokacin duk da ba ita ce da ake kasashen hankula shi ma riba ne duk da cewar yanzu karo na farko an yi zaɓuɓɓuka kuɗi a jere wanda wannan a siyasar ta ana lissafa shi riba cewar a tsawon duk inda ƙasa ce ke sai da ke guda kuɗi a jere to hukumar zaɓen ta daɗe sanin makamar aiki majalisa da ita ce mafi yawa take a baya a sassan gwamnati uku ta daɗe ƙarewa shi kansa fannin shari'a ya daɗe gogewa su kansu ƴan jarida da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun daɗe ƙarewa to amma duk wannan abin da ake so isamar zaman lafiya da kariyar tattalin arziki da kuma za ka ga ƙalubalen Najeriya a waɗannan abubuwan ne har yau tsawon shekarun 57
to
akwai ƙalubale mai yawa
matsayinku na masana kimiyyar siyasa me kuke danganta wannan koma baya a kansu
to babba dai daga cikin shi ne har sabbin shugabanci ɗin kasance shugabancin na farko yana da yawan tangarɗa abin je abin ne za ka misali da India yadda da ta taɓa samun mulkin soja ba tun da ta samu ƴancin kai amma Najeriya da an ɗan tare tafiya sai da sun tafi bayan wani lokaci su dawo da shi wannan ya janyo matsala sannan kuma shugabannin a madadin su samar da wata fahimta wato alfijila yadda ƙasar za ta tafi a kai kuma a yi ta ɗorawa sun zama ne duk gwamnatin da ta zo ta warware aiki na baya sannan kuma cikin ƙasa har yanzu da a samu hanyar da za a jefa wa 'yan ƙasa cikin ƙasa ba idan su duk suna son ƙasar don haka ba ka san abin da zai cutar da ita shi yasa sai ka ga har gwamnatin da take kamar irin ta yanzu ta mai shugaban Muhammadu Buhari tana yaƙi da rashin da cin hanci amma daga cikin jami'anta da na tsattsinta suna waɗansu suna karkarawa da cin hanci saboda babu ƙasar ba ƙasar ce a gaban su ba sannan ƙasashen da suka shiga sun zo da ilimin haƙƙin da idace amma Najeriya har yanzu ta kasa ganewa ta zo ilimi kulawar da ta kamata waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka janyo mana koma baya sai mu fatan gabanni su gane cewar wannan ranar bikin daga cikin fa'idojinsa wannan wayoyin da ake a faɗi ina aka yi nasara ina aka samu jarrawa don su koyi wani abu su gyara don a ci gaba don haka muna fatan Allah ya sa su gane su ɗauki matakan gyara.
To duk da duka kamar kullum sai mu ce da kai mun gode ƙwarai da gaskiya Allah saka da alheri.
Ta bakin Dr. Sa'id Ahmed Dukawa din kenan a hirarsa da abokin aikinsa Sahabo Imam Aliyu game da dai Najeriya ta shekara 57 menene daidai menene bai daidai ba menene shawara ina za a taba ina za a gyara eh wai gyara kayanka dai
zai zama sauke ma baba
ya ce dai Najeriya dai ba kishin kasa
eh haka yi magana musamman yi magana yayi kwatanta kin ga inda na san zai ji hankalin mutane shine inda ya kwatanta wasu kasashen da mun riga su samun yanci wasu sun riga mu amma wasu mun samu din ma duk da sun riga mu amma kuma suna baya ne muka samu fa kamar yayi magana da India maganar India cewa shekara kamar 15 tsakani amma kuma lokacin tana a yanda take muka zo muka samu muka yi maganan kankan da sauransu to kin ga duk irin wannan yayi maganan kishin kasa cewa ana yaki da shanci da rashawa amma kuma wani lokaci sai kaga wasu gurbata gari ko kuma gurbatattu mai
shugabanci dai din dai wannan ka samu shine da ke aiki yadda ya kamata
da
shi ke zai magance wannan dan kaga yadda ake magana din ake cewa in kamar babu adalci mutane ba sa ji kamar to me yasa za su yi kishin kasa ba musu ba kula da su ba damu da su ba gashi nan matsalolin da ake ta fara samu kallon matasa ma misali din nan
sannan kin ga akwai magana da yake mai muhimmanci ita ma yana magana cewa duk wasu abubuwa da ake kallo abu na farko da ake fara kallo shine matakin ilimi duk wata ƙasa da ta ci gaba
sai da
ilimi ga ilimin nan aka inganta to yace amma abin takeici ya kamata a ce ilimi an ba shi kima fiye da komai
ga wani Babu da Haruna yace yau da gobe duk wani ci gaba a Najeriya inda tsakar dare ba za ka iya tafiya wani gari ba kai da iyalinka babu wani ci gaba a Najeriya tunda zamanin Turawa babu irin wannan matsalolin da muke ciki yanzu
maganar tsaro ce
na akwai wata magana da naje taron wannan yadda za a samu zaman lafiya a Najeriya yake cewa in babu zaman lafiya babu ci gaba in babu ci gaba babu zaman lafiya na mance wanda ya magana
eh a cikin su
eh cikin manyan baki
kuma gaskiya ne in ba dai da yana tafiya da dai
dole
da ruwan ciki za a ja na rijiya
sosai sosai sosai
to sannan akwai sakonni ga sunan dai sun shigo Safina zaki karo mana
dai da Ahmed Suleiman Bajuka yace shekaru 57 da samun yancin kasar mu Najeriya sai dai abin takeicin shine kasashen da muka samu da muka samu yanci tare duk sun ci gaba san bar mu musamman a bangaren kire-kire na fasaha ina ga yake
sai na zamani ba
amma sai ka gani yawanci ɗan Najeriya ko dan sun bar Najeriya sun tafi can wasu kasashe kaga sun je sun kware sun zama
aiki ne ba
ina ga magana da ake cewa shugabanci shine matsalan mu to ina ga haka din ne idan inda mun samu shugabanci na gari da ila mutum ba ko kuma aka ce kuma ma dai da akwai shugaba na gari wanda yadda yake da so yayi yadda ya kamata in dai abin da yanda tsari yake ya lalace tun ba yau ba to kafin a samu a ga canjin ma shi ma a
lokacin wani abu da na gani ba na sha dariya wai da mutane suna gudu suna barin noma suna barin kauye suna barin noma amma yanzu wai suka ga ana ta selfie a gona
to kike ci yanzu
to kike za ka mu canza zuwa da kike ko wana ganin noma ba sana'a bace ba amma yanzu wana ganin abinda za ka
dogara ni mai ma faru masu NYC ba cewa suka yi ba za a fara tura hidimar kasa an ce za a fara tura mutane gona ba kuma wallahi da haka din aka
dai da ake
sun fito a gona misali yanzu akwai abubuwa da yawa da za ka kalla kamar wancan da ya magana tsaro a nan har cewa nake wai dare baya yi a nan ne komin dare ka fito zaka ga wasu sannan kuma ba za ka ji dar ba to irin wa'annan abubuwan ya kamata a ce muna kishi in mun gani mu sa a kasar mu sannan amma matsalar shine abinda su yi hakuri Safina abinda su sanci shine zaki ga koda yan sanda da sojoji da jami'an tsaro su yi nasu aikin to kai kuma mutumin gari kai ma me kake
kai ma kana da wani nauyi
a kanka ko rawar da kake takawa domin wannan tsaron ya inganta
sosai
kila na gano wani abu motsi a bayan gidan Safina ba zan ce a bayan gidan Safina bane
sai ce
kawai dan da ne su ga yake ana cewa lambar 911 nan an kira ta an ce
kamar yanzu magana da mai yake yi na yan bauta kasa da ake tura zaka ga yanzu idan aka shiga camp din bauta kasa kowa so yake akai shi NPC
inda kwabai
lokacin da muka yi duk wanda aka kai secondary school wanda wannan ake musu so da aka secondary school zo ake musu jaji ba mai son yaje inda ke camp
to kuma kin gani duk wanda ya zama wani abu sai da ya malami ya koyar da shi
ba ba san ta inda
wani akwai wata hira
aiki ne mai
matsayi a yau da goben nan ne muka yi tattauna lokacin da wata malamin makaranta ne sai take ce mun tace ai abin da ke bani takeici shine sai kaji mutun ya gama digiri sai kaji an ce yanzu ne kake yace wallahi na dan samu titin ne kafin in samu
aiki eh dama ana
fara dan titin
sai kafin in samu aiki na yar koyarwa na samu kafin in samu
ga sakon Sanusi dan sarki yace shekaru 57 ba kwana 57 bane dan yanda muka sani ci gaba gwargwadon halayen shugabanninmu don haka yanzu ya zama kalubale
gare mu
gaba daya wani yace kuma Bello Usman Bello ce yancin tuta dai
yancin tuta amma gaskiya kuma in aka kalli wasu abubuwan a dan tsakanin nan gaskiya tsaron ya inganta akwai abubuwan da dole za a
ci gaba Usman ina ganin kamar tsaro farshi tsaron nan fa daga baya yazo
to da mama na ai kin san abin wani lokaci in an yi kwai sai ya nika
kuma da rashin shugabanci na garin fadi shi kawo wannan da gashi rashin tsaron ma
da lauci da su
to da fatan dai dukkaninmu da mu da shugabannin namu kowa zai abin da ya dace domin ganin cewa an samu an kai ga gaci saboda kasar dai ba inda kake da ita da ya wuce na
kwarai da kwarai
saboda haka da fatan zuwan da
aka kuma mun kullun tunanin ta muke
haka yake to yanzu ka tunda mun an karkare sai in ce dole mu tattara namu mu kara gaba sai gobe mu ba Maryam wuri da maganar lafiya uwar jiki to ta shigo mana da maganar lafiya
insha Allah
to madalla sannu ku yanzu zakan a madadin
Maryam Bashir Bugaji
Safina Tsodengi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin sai engineer mu ne Mr. Pascal Valaris sai kuma wanda ya hada mu da ku a shafin Facebook wato Solomon Jack ni Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
wasan koko ba ta mance ba wasan ne na motsa jike dinkin su ta share ba yau da gobe muryar Amurka baki